Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyar da lol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet da lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da safiyar Talata yau 16 ga watan Yuli shekara ta 2019. Sunana Sarfil Hashim Kumel tare da Daula Salim da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Daula, ba makanin labarai.
To Sarfilu, ƴan majalisar dokokin tarayyar Amurka kudu da shugaba Donald Trump ya caccaka sun kira taron manema labarai suka maida martani. Ana tuhumar wasu jami'an kare kan iyakan Amurka 62 da wasu ma'aikata 8 da zargin wallafa kalaman batanci da wariyar launin fata. Kasar Iran ta yi barazanar farfado da shirinta na nukiliya zuwa matakin da yake kafin yarjejeniyar shekarar 2015.
To kanan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa sarkin Goza ya koma garinsa bayan kwaye shekaru 5 yana gudun hijira sakamakon mamayewar da ƴan Boko Haram suka yi wa Goza. To ko ya artabu tsakanin sarkin da shugaban Boko Haram ta kasance?
Ya same ni bai same ni a matsayin ni sarki ba, yana tambayan ina ne sarki, ban san ban ga inda sarki yayi ba. So he making statement to mu dai mun kama Goza kuma in Allah ya yarda zamu kama shi zamu yi shi hankar rago, not knowing cewa ni ne sarki.
To sai a kasance da mu domin jin cikakken labarin. Haka kuma za a ji cewa dubun wasu ƴan fashi da makami da masu garkuwa da mutane ya cika a jihar Nasarawan Najeriya. Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Ali Mustafa Sakkwata zai kawo mana, amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan mun wayi gwani lafiya ga labaran duniya mai karantawa Daula Salim. ƴan majalisun dokokin Amurka guda hudu na jam'iyyar Democrat sun bayyana gaban manema labarai a wani matakin bai daya na nuna jajircewa da yin turda caccakar su da shugaba Donald Trump ya yi ta kafar sada zumunta da kuma tabaka. Ya kaddamar da suka ta salon wariyar launin fata akan zababbun ƴan majalisun wakilai guda hudu waɗanda dukkan su mata ne kuma ƴan tsirarin jinsi. A cewar Ilham Umar, yar jam'iyyar Democrat daga jihar Minnesota wacce aka haifa a kasar Somalia kuma ta zama yar kasar Amurka, ta kuma kara da cewa wannan ajandar masu ra'ayin fifita jinsin farar fata ne a kasa. Trump ya sake wallafa wasu kalaman adawa a shafinsa na Twitter, inda ya ce dukkanin ƴan majalisu hudu su koma kasashensu da rikici da talauci ya musu katutu, duk kuwa da cewa ukun cikinsu ƴan asalin Amurka ne. Biyu daga cikin matan, wato Umar da Talib, sun kasance musulman farko a majalisar dokokin Amurka kuma sun yi kira da a tsige shugaba Trump. A halin yanzu ana tuhumar jami'an kare kan iyakar Amurka 62 da wasu ma'aikata 8 da zargin wallafa kalaman batanci da wariyar launin fata da suka yi wa bakin haure a tsakiyar nahiyar Amurka. Waɗanda ake zargin ana kiransu da jami'an sintirin iyaka masu tsare 'yanci rani a shafin Facebook. An shigar da wannan ƙara a farkon wannan watan ne bayan wasu hotunan bakin haure da aka fitar sannan aka bi su da kalaman batanci, wanda ya hada da mutuwar wannan ɗan ƙasar El Salvador da ɗiyarsa 'yar shekaru 2 da suka mutu cikin ruwa. Furucin da mutane ke wallafawa a shafinsu na zumunta akan bakin haure yana nuna wariyar launin fata, sannan kuma cin zarafi ne, don haka dole mu dauka mataki akai, a cewar mataimakin kwamishina Matthew Klein na hukumar shige da ficen Amurka. Kasar Iran ta yi barazanar farfado da shirinta na nukiliya zuwa matakin da yake kafin ta rattaba hannu a yarjejeniyar shekarar 2015 da manyan kasashen duniya 6. Idan kasashen Turai da Amurka ba su son su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu, mu ma za mu rage daukar namu nauyin. mu kuma maida yanayin zuwa yadda yake shekaru hudu da suka gabata. Abinda kamfanin dillancin labaran kasar Iran na IRNA ya rawaito mai magana da yawun cibiyar shirin nukiliyar Iran ya faɗi kenan. Ya ƙara da cewa wannan matakin bai wuce ka'ida ba, dalilin haka shine a samu damar gwada hanyar diplomasiya saboda 'yan ɗayan ɓangaren su koma hayyacinsu su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu. Yarjejeniyar ta shekarar 2015 ta tanaji cewa Iran ta rage inganta sinadarin uranium a madadin samun sassaucin takunkumi da za ta yi daga Amurka da sauran kasashe biyar da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar, irin su Burtaniya da China da Faransa da Jamus da kuma Rasha. Shugaba Trump ya kira yarjejeniyar mugun aiki, sannan ya janye Amurka daga ciki tun bara. Sannan ya kuma sake kakaba ma Iran takunkumi. Labarin duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kasar Turkiya jiya Litinin ta yi hidimar zagayowar ranar da aka yi yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba, yayin da sakamakon yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba ke dada zurfafa bambance-bambancen siyasa a kasar, baya ga haddasa tsamin dangantaka da yammacin duniya. Shugaban Recep Tayyip Erdogan ya halarci hidimomi a Ankara, babban birnin kasar, a matsayin hidimar zagayowar ranar yunkurin juyin mulki na ranar 15 ga watan Yulin shekarar 2019. Ya ziyarci hedikwatan sojojin kasar, inda aka yi jina-jina a yayin yunkurin juyin mulkin. Da yamma kuma, Erdogan ya yi jawabi ga gangamin dubban mutane a filin jirgin saman Atatürk da ke Istanbul. Ya ce a ranar 15 ga watan Yulin bara, masu yunkurin juyin mulkin sun so su jefa kasar Turkiya cikin matukar duhu, amma sun gaza Allah ya wargaza aniyarsu. A jiya Litinin, ma'aikatar lafiyar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta ce an kashe wasu ma'aikatan lafiya biyu da suke aikin hana yaduwar cutar Ebola a lardin arewacin Kivu da ke gabashin kasar. Ma'aikatar ta ce ma'aikatan sun kwashe watanni suna samun wasiƙun yin barazana ga rayuwarsu. A halin da ake ciki kuma dangane da yaƙi da cutar ta Ebola, jami'an ma'aikatar sun tabbatar da samun mutum na farko da ya kamu da cutar a Goma, wani birni da ke da sama da mutane miliyan biyu wanda ya yi iyaka da ƙasar Rwanda. Hukumomi sun ce wanda ya kamu da cutar wani limamin coci ne.
Daula Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, mai martaba sarkin Goza Muhammad Shehu Timta ya kuma masarautarsa a karan farko tun bayan da kungiyar Boko Haram ta kwace ikon garin shekaru biyar da suka gabata. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya haɗo mana.
A jiya ne, mai alfarma sarkin Goza Alhaji Muhammadu Idris Timta ya koma masarautarsa da ke garin Gozan bayan kwashe shekaru biyar da ya a garin Maiduguri sakamakon mamayen garin da 'ya'yan kungiyar Boko Haram suka yi. Tun a ranar 14 ga watan Agustan 2014 ne dai 'ya'yan kungiyar Boko Haram suka karɓe ragamar shugabancin garin na Goza, wanda kuma ya kasance gari na farko da 'ya'yan kungiyar Boko Haram ɗin suka amshe, kafin daga bisani jami'an sojan Najeriya sake kwatowa. Jihar Borno da ita ce jihar ta fuskanci mummunan hare-haren 'ya'yan kungiyar Boko Haram, wanda har ma aka yi kirarin cewa sun kwace ragamar shugabancin kananan hukumomi 21 cikin kananan hukumomi 27 da ake da su a jihar. Jihar Borno dai na masarautun yanka ne guda 8, wanda wancan lokacin 'yan kungiyar Boko Haram din suka mamaye masarautun Dikwa da Bama da Askira da Uba da kuma Goza, wato 5 cikin guda 8 din, wanda dukkanin sarakunan suka dawo cikin birnin Maiduguri da zama. Sai daga bisani sannu a hankali kuma zamu zaman lafiya da ake yi a waɗannan yankuna, masarautar Askira da na Uba su koma garuruwan su. sai kuma sarkin Nagoza Alhaji Muhammadu Idris Cinta da aka yi bikin komawar nasa a jiya, wanda har ma ya kira ga ƴayan kungiyar Boko Haram din da su aje makaman su su zo a zauna da su.
Ina kira ga su ɗan Boko Haram ma akan cewa su soke bindigan su zo a yi sulhu da su, su ma su koma cikin mutane. Akwai Operation Safe Corridor wanda sun yi mana seminar, sun yi sensitizing mutane, sun yi abubuwa da dama. Wasu daga ciki ƴan gozan da aka samu an kawo su gida, an karɓe su.
Ko mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Kadafur ya daɗa jaddada ƙudurin gwamnatin ne na irin ayyukan da za su yi wa masarautar gozan kamar haka.
Mai martaba, ina so in jaddada maka akan cewa gwamnatin Borno tana da niyyar yin ayyuka infrastructures a Goza. Ishu ɗin makarantu, asibiti, insha Allah za a zo a ci gaba da yi. Dawon kan ya signifying akan cewa presence ɗin authority ya zama yanzu fully on ground a Goza.
Daga bisani dai sarkin na Goza Alhaji Muhammad Idris Tuntan ya ba da labarin irin yadda ya tsallaka da baya a ranar 14 ga watan Agustan 2014.
Idan zan ba ku labari yadda ni na fita bayan shi shugaban Boko Haram ya zo ya same ni a nan a gida, lokacin kuma Allah ya sa babu wani dan goza wanda ya bi shi. Ya zo ni kuma ya same ni, bai same ni a matsayin ni sarki ba. Na fita ina exercise na badminton a can, ya zo ya same ni yana tambayan ina ne sarki, ban san bangayen da sarki ya yi ba. So ya yi making statement to mu dai mun kama goza, kuma in Allah ya yarda za mu kama shi, za mu mishi yankan rago, not knowing cewa ni ne sarki. To daga wancan lokacin kenan sai na fita ta bakiya, ni ma na je Dutse. A Dutsen nan zaka samu waje kaman wannan daki koko wanda zai contain mutane 100 mut, ko ana ruwa ruwa ba zai same su ba. To a can muka je muka buya kafin nan muka taka 54 kilometers a cikin dare, muka yi escaping goza muka fita.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Nigeria.
Allah shi kyauta, Allah kuma ƙara tsarewa a gaida Haruna Dauda. To daga jihar Borno sai kuma jihar Nasara, inda dubun wasu ƴan fashi da makami masu garkuwa da mutane ta cika, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji.
Dubun wasu masu garkuwa da mutane da ƴan fashi ya cika bayan hukumar tsaron al'umma wato Civil Defense a jihar Nasarawa ta ƙara ƙaimi wajen zakulo ɓata gari da ke cutar al'umma. Batun yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa dai ba wani sabon labari bane a sassa daban-daban na Najeriya. Amma a wannan karo dai dubun wasu su ya cika, inda ɗaya daga cikinsu ya bayyana cewa bayan sun yi garkuwa da wani mutum aka biya kuɗin fansa, waɗansu mutane sun fanshi wanda aka yi garkuwa da shi ɗin ba tare da basu ko sisin kobo ba.
Mun kidnap mutum, wannan mutane ko sun zo sun sa ni wai mu je kawai, shi na just follow them kana bisu. Da muka shiga na wurin da mutum da an ja kama shi ba same shi ba, to za juye shi na ga yaro an kama su wai wanda an ja kama shi din in ya dawo ya biya kuɗin wannan mutumin nan.
Nawa aka baka?
Mu inda suka kama mutum ma sun aje mu ko sun wuce da mutum sun tafi. Ko an ba su an ci an ba da 200 ma ko yi da mu ma mu gansu ma wallahi ba mu gansu ba sa. Inda sun wuce sun tafi da yaron ma ko ina sun tafi ba mu sani ba. Ban waye su wannan ba, amma da yaron da na ci dama yana zuwa gidan babana, don babana yana jinya, so yana zuwa fundani na san shi.
Shi ma wani da aka kama ake zargin sa da aikata fashi da makami da yin garkuwa da mutane yayi bayanin yadda suke aikata mummunan aikin nasu.
Ni dai ban sani ba, naje gona ina dawowa, sai aboki wannan sai ya kira ni, ya ce akwai wani abokin sa ya kira shi inje in raka shi wajen, sai muka je bayan gidaje waɗannan magariba yayi mun iso wajen, sai naga mutane sun fito wanshan isa ya ce min, sai na ce masa ina za mu je ne, sai suka ce ai za mu je sata ne wannan, sai ya dauke mutum hudu sai muka tafi.
Wasu ƴan fashi da masu garkuwa da mutane kenan. Kwamandan rundunar tsaron al'umma ta Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari yace za su ci gaba da kwazo har sai sun tsaftace jihar daga hannun ɓata gari.
To mun kama wasu mabarnata ne, daga cikin su akwai masu garkuwa da mutane. Abun bakin ciki, sun yi garkuwa da Moses Hassan Karbi kudin sa, Mr Moses can a Akiri wurin Azara a local government. Kuma sun gaya mana cewa su ne suka matsa ma a local government da Kiana suka hana su zaman lafiya. To a cikin wannan kungiyar mun samu biyu daga cikin yanzu, muna neman sauran. Sannan akwai na ukun su, shi mai yin walda ne. To mun samu labari ingantacce cewa shi yake zuwa yana ɓaɓɓallewa duk wani safe wanda yake ajiye kuɗi, kuma da shi aka ɓalle safe ɗin da ke cikin Ministry of Land, da shi aka ɓalle wanda ke cikin AGIST, Nagis da shi aka balle na sauran gidajen mai irin su Turaki Gamji da sauransu. Sannan akwai yan fashin da muka kama su bayan sun yi fashin Light Hotel a Kwanga. Har sun kwashe wasu daga cikin kayayyakin. To mun kama su dai mun gano laptop guda uku. Sun mai yanzu suna nan a nan tare da mu.
Ko a makonni biyu da suka wuce ma rundunar ta Civil Defense ta yi nasarar shafke yan fashi 33 da suka addabi jihar ta Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:15 na dare. Kasancewar rashin karancin lokaci idan aka biyo mu ashirin mun hantsi za a ji cewa.
To ka san shi dai Sheikh Ibrahim Elzazzaki an riga an mashi shari'a. Har alƙalin ya ce to saboda ƙorafe-ƙorafen da gwamnatin tarayya ta yi ba za a ce ya koma Zaria ya zauna ba, gwamnati ta gina mashi gida. Akwai kuma kuɗaɗe da alƙalin ya yanke akan dole a biya shi. Tun sannan ba a sake shi ba, kuma ba a ma gina mashi gidan ba, gwamnatin tarayya kuma ba ta ɗaukaka ƙara ba.
Wannan me yake nufi a shari'a?
Gwamnati ta yi ƙasa London ga shari'a.
Dama tana da wannan iko?
Ba ta da shi, saboda abin da ya kamata ta yi gwamnati ta yi biyayya ne ga abin da kotu ta tsayar.
To sai a biyo mu a shirin manhantsi domin jin cikakken rahoton. Yanzu dai ga shirin mana gaba.
Saka mai wuya.
Da a yi 'yan sandan jihohi gara a ƙara ma waɗannan 'yan sanda na ƙasa ƙwari, a ƙara musu yawa ga matasan mu nan suna ta yawo a ko'ina suna neman aiki, a horar da su, a sanya su cikin 'yan sandan ƙasa.
Yawa muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Barkanku da zuwa ga shirinmu na tsaka mai wuya.
Ni kafin bari na waƙi diddiga ya nuna min cewa 'yan sandan suna tsakanin 300,000 da 330,000. A lokacin ana kiyasta yawan al'ummar Najeriya kusan 160,000,000. Muna da jihohi 36 da Abuja. Muna da ƙananan hukumomi 774. Ƙauyuka, garuruwa, manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a Najeriya sun fi 100,000,000. Ba yadda za a yi a ce mutum 300,000 in ma da 77 ɗin ne sun ba da tsaro ga al'umma 160,000 da kuma waɗannan lissafi-lissafi da na baka na faɗin ƙasan da yawan ƙasa. Za an ƙara maka misali, Egypt tana da mutane jimilla 80,000,000, amma wanda suke aikin tsaro na cikin gida, aikin 'yan sanda wanda ake kira policing, mutum ne 4,000,000. Amma duk da wannan bai hana aikin ta'addanci a ƙasar ba, saboda haka 'yan sandan Najeriya sun yi kaɗan.
Tsohon ministan 'yan sandan Najeriya kenan, Alhaji Adamu Maina Uziri.
To kamar da Hassan Maina kai ne ya faɗa, wannan murya ta Adamu Maina Waziri ce, tsohon ministan harkokin 'yan sanda na Najeriya, inda yake nuna irin ƙalubalen da ke fuskantar Najeriya a ƙoƙarinta na samar da sha'anin tsaro mai inganci, abinda ya sa wasu jihohi ma suka fara neman a ƙyale su, suka fi nasu rundunonin 'yan sanda masu cin gashin kansu daban da na 'yan sandan gwamnatin tarayya. To amma ya sauran jama'a suke kallon wannan al'amari ne?
Tsohon ministan 'yan sandan Najeriya Alhaji Adamu Maina Waziri ya ce yana goyon bayan ƙirƙiro 'yan sandan jihohi a Najeriya.
Ina ganin idan ana so 'yan sanda su yi aikin da ya kamata su yi, su ba da tsaro ga 'yan Najeriya, to maganan a riƙa kakkaucewa daga ƙirƙiro 'yan sanda, a rage a yi musu gyaran fuska, a ɗauki wani abu daga nan a ce ga 'yan sandan jiha, ga 'yan sandan watakila ƙaramar hukuma. Misali, sunansu 'yan sanda ne, amma aikin da za su yi daki-daki-daki, wannan zai inganta tsaro wanda yanzu rashin shi ya addabi kowa a ƙasar nan, kuma kowa yana kuka da shi.
Shu'aibu Mungadi mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a Najeriya.
Da a yi 'yan sandan jihohi gara, a ƙara ma waɗannan 'yan sanda na ƙasa ƙwari, a ƙara musu yawa ga matasan mu nan suna ta yawo a ko'ina suna neman aiki, a horar da su, a sanya su cikin 'yan sandan ƙasa. Sa'annan a yi kwaskwarima ga harkar tsaro. Mun sha faɗa cewa harkar tsaro ta Najeriya ba wai wani dabo ba ne, saboda haka madadin ƙirƙiro 'yan sandan jihohi wanda zai ba gwamnoni damar amfani da su don biyan buƙatun kansu, wanda gwamnatin tarayya ta ƙoƙarta ta ɗauki 'yan sanda duk matasan Najeriya a yi ƙoƙari a cashe, a ɗauki nagari, a shiga da su aikin 'yan sanda.
To a gaishe ka Hassan da wannan rawayi. To yau a ci gaban muhawara da shi Hassan din ya shirya mana tsakanin mutane biyu da suka hada da Alhaji Abubakar Tsab, tsohon kwamishinan yan sanda a jihohin Abia, Sokoto, Oyo da Lagos, da kuma tsohon hafsan mayakan jiragen sama Air Commodore Ahmed Tijjani Babagamawa. Muhawara kusan gabaki ɗayanta za ta ta'allaka ne akan zarge-zarge guda uku da aka jima ana yi game da wannan al'amari, musamman da ya shafi 'yan sanda. Na farko dai akwai zargin cewa an fi kula da sojoji fiye da 'yan sanda. Zargi na biyu shine cewa soja sun fara kwace ayyukan da 'yan sanda suke yi. Sannan kuma akwai zargi na uku na cewa 'yan sanda sun fi kwanda cewa su zauna a ƙarƙashin mulkin farin hula da su zauna a ƙarƙashin mulkin soja. To daga kan zargin na ƙarshe za mu soma da shi Air Commodore Ahmed Tijjani Gamawa.
Ba amince da wannan ba. Dalili kuwa in ka duba, ba wani shugaban ƙasa da zai zo ya yi wasa da aikin ɗan sanda. In ka duba yau a Najeriya nan ba ƙauyen da za ka je ba ka samu ɗan sanda ba. Kuma kamar yadda ka faɗi cewa waɗannan kayan aiki da kayan yaƙi da sauransu da ake ba wa sojojin Najeriya da su Air Force da Navy da kuma Army cewa 'yan sanda ba su samu wannan ba. Ina tabbatar muka cewa maybe shugabannin su 'yan sanda ba su nemo 'yan abubuwa ba, ko kuma in aka ba su sun saci kamar yadda shi babban yana Commissioner of Police Abubakar Tsab ya faɗa. Saboda waɗannan abubuwa fa in ka duba duk daga sace-sace ne. A kulliyomin dukkan waɗannan abubuwa akan shugabanci ne. In ya zama to kuna da shugabannin da za su kare muku maradunku da 'yancinku, to fa kun tsira. In kuma ku samu shugabannin da za su tashi su tsaya su tabbatar duk abin da kuke nema na kayan yaƙi kun samu ba, to haka za ku tafi a tambele jama'anku, mutanenku, men ɗinku, wato 'yan sandanku su ninka kwana a mota, wasu su kwana a daji a titi. Yanzu ka duba abin da ya faru kwanakin ba a Maiduguri, abu ne na tashin hankali kwarai da gaske. Ka ɗauki 'yan sanda ka bar ya bar gidajensa da iyalansa, ka kai shi wurin yaƙi, ka ajiye shi a Maiduguri yayi wata shida baka bashi allowance ɗinsa ba, yana kwana a cikin mota, yana kwana a titi, hatta kai hakurin su ya kare har suka fita suna harbe-harbe, suna zanga-zanga akan titi. To kaga wannan abu ne na tashin hankali kwarai da gaske, wanda yake ba za ka taɓa samun wannan.
Headquarter ɗin 'yan sanda Najeriya ta ce ba zanga-zanga suka yi ba, wai sun je ne su bincika mai faɗa, wai sun je su yi karin bayani.
Wannan wato wadda ne magana ce ta siyasa, ba za su faɗi gaskiya ba.
Domin in su faɗi gaskiya kamar suna challenging kansu kenan. To shi abin da ke faruwa bindigogin da aka sai aka ba sojoji, wannan daidai ne. Domin in babu da sojoji masu ƙarfi, wani ƙasa zai iya zuwa kura shiga ya kama shugaban ƙasar mai tare da shi. Sojoji su ruska kuɓin da aka ba su wannan ya isa, amma ya kamata 'yan sanda ma ba su komi da komi da za su yi aikin sosai.
To amma Alhaji Abubakar Tsab, ina son kaɗan bayani cewa akwai ƙorafi da masu lura da sha'anin tsaro a Najeriya suke cewa kamar tsakanin ku da sojoji akwai dan kallon kallo hakan nan, gaskiya ne?
Wato da ba abin ya so da dadewa ne ga san kafin first coup 1966 lokacin muna ƙarƙashin Turawa, albashin da 'yan sanda suke karɓa ya fi da sojoji, amma da sojoji suka karɓa mulki sai suka turi ba suka ƙara abin nan albashinsu da allowances nasu, kuma ba wanda ya isa ya zo ya ce kurege domin su suke buke har lokacin da buka samu civilian rukuma. To ya kamata 'yan sanda ma ya kamata a ba su rights nasu, ya kamata sojoji ma su sani su aikinsu su jifanin ƙasa, 'yan sanda kuma aikinsu su kare mutane su enforce law and order. Amma in aka yadda soja ya zo ya kama ɗan sanda a titi na dukansa, ka kai moral ba zai drafin. To abin da ba mu so kenan, kowa yana da aikinsa, yi aikinsa. Dukan muna aiki don ƙasar nan ne, ba wai muna aiki domin kakamu ba.
To iya kuma da misali wani lokacin kuna ganin kamar ku ne manya ku soji a kan yan sanda me yake kawaka ne har ayi ta rige ma wani lokacin kaji an ce soji sa ban sai yanzu misali kwanan nan kwanakin baya na tabbata ka ji rotan cewa yan sanda da soji a jihar Yobe sun yi dauki badadi tsakanin su kuma irin wannan rigimin ya shafa ruwa wurare daban-daban a Najeriya me yake kawaka ne
to wayannan abubuwa a duk da suke faruwa ba daidai bane dole ne kowai ne su mutunta juna kamar yadda shi babban yana ya faɗa duka ana aiki a ƙasa ne domin a tafi tare a tsira tare
eh to amma in na dawo kanka Alhaji Abubakar Tsaf akwai wani babban dan sanda a Najeriya da nake magana da shi a kebance yake ga min cewa shi a matsayin sa na dan sanda baya taba aminta da soja a sha'anin jagorancin gwamnati a Najeriya yake bani misali da cewa sojoji ba kasafai suke son su inganta aikin dan sanda ba sun fi damuwa da 'yan uwan sojoji koda kuwa sun bar aikin sojan ne amma suna ganin kansu kamar har yanzu su sojojin ne har ma ake ba da misalin cewa kamar a lokacin gwamnatin Shehu Shagari akwai kayayyakin fada da aiki da aka saya wa 'yan sanda amma sojin sau kwace yi mu bayani akan wannan rakadi ne
yau abin da faru da zan so ba lokacin yaki da so ba da from world din nan an so ba kan police action police da ka fara tura su a ciki lokacin revolution shi da police da soja ya da kyau suna aiki tare bayan da aka yi wannan ya gama kuka sun samu gwamnatin da farin hula lokacin shi shigari ya sa general adekunle aka ba shi kwangila ya sai kayakin aiki ya kama a sanda da motoci da za su iya shiga cikin ruwa ma da motoci a su fesa ruwa in akwai demonstration to daya a cikin ɗan sanda ba zai kira sunansa ba domin that discipline is still there. Shi yaje yace ana anin sojoji kuma anin yan sanda wata irin za su wata rana su duka ba su abin nan mushi a wajen sojoji za su ana sojoji
wata ba ba dai daga cikin sojoji ke
da cikin yan sanda
da
cikin karan amma bazan tsira sunan ba shi ne aka zo aka kwace duka kayan nan da motocin nan motocin da sojoji su kwace ma ba su a farin shi sai da kwa dauki motoci a jejeji sai itace a kawo matansu shi kenan da ce lokacin muna da equipment din nan yanzu da mun je da nisa
gaskiya wani kila ma da duk irin waɗannan rigimin da suke faruwa a Najeriya da ba sai an tura sojojin ba
sosai sosai
to ya kuma da ka jefa kun kwace musu motocin su ya kuma da bisa miya gane yan sanda
alhamdulillah wannan ra'ayi ne na shi wannan jami'in yan sanda da ya gaya maka cewa duk saboda sojoji sun yi shugaban kasa sun yi retire sun zo sun yi shugaban kasa a lokacin mulkin demokaradiyya cewa ba su kula da aikin dan sanda ba ban yadda da wannan ba dalili ko shine kullayomin abin da nake faɗi shine ba wani shugaba da zai samu shugabancin kasan nan ya kai har matsayi na general ya nada hannuwansa ya kawo ainan bambanci ba ma a yanzu yadda na san irin shugaban da muke da shi General Muhammadu Buhari wanda yake shugaba ne mai adalci mai gaskiya mai riko amana wanda yake kuma baya nuna bambanci ya dauki kowa daya kuma ina tabbatar maka duk wata hukumar dan sanda ko sojoji dukkan abin da suka nema na aiki indai har sun nema ina tabbatar maka domin
so ina zuwa ya kuma wanda yanzu ai mun bayyana abubuwan da aka sai a sojoji gaba daya su zaka yi wani bayanin abin da aka sai a yan sanda
to bana shakka cewa kwararren sojan sama irin shi Ahmed Tijani Gama Adam zai kasa iya amsa wannan tambayar saboda haka sai a jira mu mako mai zuwa domin a ji amsar da zai bayar kuma bayan ta za mu taba zancen zargin da aka dade ana wasu yan sanda na cewa cin hanci da rashawa ya musu katutu da wannan dai kamar yadda muka ce sai shirin makon gobe insha Allah yanzu kam a madadin su baki namu Abubakar Tsab da Ahmed Tijani Babagamawa da kuma shi musamman wakilin namu da shirin muhawara na Hassan Maina Kaina ni ne Ali Mustafa Sokoto na Washington DC muke fatan mun baku kalau sai anjima
labaran a takaice shine yan majalisun dokokin Amurka guda hudu na jam'iyyar Democrat sun bayyana gaban manema labarai a wani matakin bai daya na nuna jajircewa da yin tirda caccakar su da shugaba Donald Trump yayi ta kafar sada zumunta a halin yanzu ana tuhumar jami'an kare kan iyakan Amurka 62 da wasu ma'aikata 8 da zargin wallafa kalaman batunci
to madalla a gaishe ki
To masu sauraro a nan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni da a cikin wani sabon shirin. Za kuma izinta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabatar a adireshinmu na BOA@hausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salima ta yana gabatar da shirin da kuma Cibahiru Dodo ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyanmu ne Mr. Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashin kuma nake cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde